da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim, inda a yau shirin namu zai tattauna ne da matasa. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe.
Yau da gobe masararo shirin naku na yau da gobe kenan da ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka, shiri don matasa. Wata al'ada da matasan wannan zamani suke da shi shine na samarwa da kansu da sababbin kalmomi akai-akai ko kuma samun take na sabo shekara da nuna kuduri ko kuma wani buri da suke so su cika a shekaran. To a wannan shekara ta 2024 ma hakan take, matasa sun fitowa da sabon kuduri fil alida da suke so su cimma a wannan sabo shekara ta 2024 mai lakabi da no glory for anybody, ma'ana karka yadda ko kuma dan kafa ga kowa. To ko me matasa suke nufi da wannan take na no glory for anybody, kuma menene fahimtar magabata da kuma hukumomi a kai? To za ku ji daga tattaunawa da musamman da muka yi da matasan. Daga nan za ku ji tauraronmu na yau wanda ya kirkiri mota mai amfani da iskar gas. Daga ƙarshe za mu sanya muku waka daga Nazifi Asnani. Ku da kasance tare da mu a cikin shirin namu mai farin jini na yau da gobe. To madallan, kamar yadda kuka ji tun a fari a wannan sabon shekara ta 2024, matasa sun billo da sabon taken kuduri da suke son cimma na rayuwa da suka yi wa lakabi da no glory for anybody a turance, ma'ana karka yadda ko kuma dan kafa ga kowa. To tuni dai wannan kalma ta haifar da cece kuce da kuma samun fahimta daban-daban. Shugaban yan sandan Najeriya ma ya fitar da wani gargadi inda yake hani da amfani da wannan kalma wanda hukumar ta ce yana iya zanyewa ba abin alheri ba. To yanzu kai tsaye za mu shiga cikin ajin namu don jin tattauna da makai da wasu matasa maza da mata akan wannan batu.
Barkamu da sake saduwa da ku. Ajin namu yau za mu tattauna ne akan sabon taken nan da aka kirkiro a sabon shekara wanda ake cewa kana daga kowa kafa, wato no glory for anybody, karka yadda, karka kyali. Kowace sabon shekara ta miladiya takan zo da salo kala kala da kuma alƙawarruka da matasa sukan yi na ganin cewa sun sake wani su ɗabi'a ko kuma sun ɗauki wani su ɗabi'a sababbi wanda zai inganta rayuwarsu ko kuma zai kawo canji. To a bana ma matasan sun yi hubbasa tun ƙarshen wancan shekaran aka kirkiro da wani kalma wanda ake so a amfani da shi don ganin cewa wai kowa bai ɗauki wani reni ko wulaƙanci daga kowa ba, ma'ana dai an ce no glory for anybody a turance, wanda yake nufin kar a daga ma kowa kafa, kar a yadda, kuma kar a kyale duk wanda ya maka kai ma kai masa. To da yake ina tare ne da matasa kuma shine ne don matasa, wace bari mu tantaba mu ji shin shi wannan take da kuka kirkiro da shi menene maksudin sa, sannan kuma akwai kashedi wanda shugaban yan sandan Najeriya ya fitar cewa a fuji wannan kalma kuma a kiyaye ta domin tana da wani manufa wanda zai iya kawo hatsaniya a kasa. To ko menene ra'ayinku a game da shi wa'annan batutuwa? A cikin ajin namu akwai Zaliha Jalo, Usman Muhammad Chobal, Jen Kure da kuma Ibrahim Adam. Barkanku da zuwa.
Yawa muna godiya.
Menene ra'ayinku?
To dangane da wato wannan kalma wanda a turanci ake kiranta slogan, wato no glory for anybody, karka daga mu kowa kafa ko karka yadda da abin da kowa zai ma, kamar yadda aka yi matashiya samari ne a duk wata shekara mukan yi kokari mu sa mu kanmu cewa ga abin da muke so mu cimma a kowace shekara to wannan shekara abin da muke so mu cimma shine akwai abubuwa da suka kukkubushe mana a baya sanadiyar alƙawarinka sanadiyar ganin cewa a'a ba mu san ƴancin mu ba sanadiyar abubuwa da dama wanda suke kama da wayannan to shine wannan shekarar muka dau muka daura dan bashi wato duk wani wanda ya mana wani alƙawari ko kuma duk wani abu da ya shafi irin wayannan abubuwan bara mu yadda da shi ba kadan daga ciki yanzu a shugaban ƴan sanda ya ce a guji wannan kalmar saboda eh tabbas wasu sukan fassara ta da wata ma'ana na daban amma mu abin da muke nufi da kalmar no grief for everybody shine ka yadda cewa kai dan adam ne kana da kima kana da daraja kar ka bari a take ma wannan ƴancin nan naka mu samari ne kuma kundin tsari na Najeriya ya ba da dama ga dan Najeriya yayi magana freedom of expression kana da ƴanci kai magana kuma ka nuna ra'ayinka to ra'ayin mu shine duk abin da muka gani ba daidai ba bara mu yadda da shi ba shine no grief for anybody to ko shi shugaban ƴan sanda ne wannan magana to mu dai muna kira gare shi cewa mu ga abin da muke nufi kuma ba mu dauke ta da wani niyya na cewa za mu tada hankali ko kuma za a jawo hatsaniya ba
to duk lokacin da aka faɗi irin kalmar cewa kar ba za ka daga wani kafa ba ko kuma ba za ka yadda ba idan an maka karama wannan ba kwa ganin yana da wani manufa na rashin kunya ko kuma yin fituna fito da wanda yake na gaba da kai ko hukuma
in mutum ba zai ji kunya niyya yi mun wani abu ni ma ba zan ji kunya na miki the same abin da yayin ba
to kun ji irin ta ai
dan ka mun zarama last year mun ga shegen banza pro max ma muka gani ba da malwa ba
wato kun ga ran muku tsiya kala kala
an nuna mana ba za mu yadda ba
to ina ganin kaman shi shugaban ƴan sanda ya hango irin wannan abin da yasa yake dan kunni a gare ku cewa ya kamata a ce an saki sarinta
to shi dai wannan kalma ko in ce take na no grief for anybody yana tafiya ne ga yanda mutum ya fahimce ta zai iya yiwa shi mai girma shugaban ƴan sanda na ƙasa ya fahimce ta ne ta wani fanni daban wanda kuma su matasa su kuma suna amfani ne da shi ta wani fanni daban
to me yana ku fahimta dan me wannan kalma yake
kowa a wannan kalma yana da fahimtar shi daban kowanne matashi kowanne dan adam yana da fahimtar shi wani zai iya yiwa shi yana magana akan ƴan siyasa ne saboda so da yawa ƴan siyasa suna magana suna alƙawari ba su cika alƙawarin su wani kuma shi irin zai ce in an shiga sabon shekara wancan shekaran bai samu yayi kuɗi ba shi wannan shekaran dole ta komin ƙara sai ya samu yayi kuɗi wani kuma shi zai fahimce ta a ta yanayin da idan ka taka ni zan taka ka wani kuma zai fahimce ta akan in kamar rashin mutunci zan ma rashin mutunci in ma ta kai in amfani da karfi zai yi amfani da karfi na to shi tsila shugaban ƴan sanda na ƙasa ya fahimci ta ne ta kan irin cewa za a rika rashin mutunci za a rika janyo fitintinin wa ƙasa wanda wannan kalma ta ko take na no grief for anybody yake magana akai kenan wanda su matasa ban san kowa tunanin shi akan wannan kalma ba ko hakan suke nufi
sai dai matashi ne
ni dai tunani na ba haka bane ni wannan take na no grief for anybody a 2024 abin da dauke shi shine ni ma baran yadda ba a wannan shekarar ne in Allah ya so ya da ni ma zan yi kudi zan fara jan motoci na
an zo zaka ji
wannan gida ne
wannan aiki kake da zaka ji
yana ƙara da yawa a ciki
wannan aiki kake da duk zaka yi wannan abubuwan zaka
buga buga ni ke ruwa ai to bari mu fasa karka buge mu
to Jen kin ji da irin abin da yan wanki suka faɗa shi wannan kalma da ake ko in ce take da ake cewa no grief for anybody wato karka yadda a taka ko kuma karka bari a taka kadin ba sa ganin kaman tunda an ce no grief for anybody ma'ana kowa ma da kowa ya shafi hadda kila iyaye idan suka tsawata muku ce ba ku yadda ba
to gashi iyaye ba wai zamu yi shi da kafi bane kaga zamu ya mu zauna da su mu musu magana to abinda mun gani kenan haka wannan da kuna yi da wanda ba ku yi ba ma so
to
ga abinda ni na so ku gane da ni abin da ina son gaya rayuwa na kenan
wato har mun zo wurin kenan
mun zo wurin mana
eh inda za ka
ga mun yi mana mun zo na ai yayi ne za mu yi magana da su ai yayi mu kuma suna so abin da mu muna so a rayuwar mu muna so mu yi girma to mu mun ga abin da muna so mu canja a rayuwar mu so in ba su so za mu yi magana da su mu gane da kanmu
eh ba ku fahimci juna
yawa
eh amma ba za ku yadda kawai da an ce muku bari ku bari ba
ba za mu yadda ba
masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe
ga dai maganar ta zo ni dai da kai da mutuwa ni manya da kusan raina
hakika akwai waɗanda suke tunanin cewa shi ko wannan kalma na nobody for anybody wato karka daga kowa kafa yana da wani nasaba da wani ɗan san gurguzu waɗanda suke neman kawo canji a ƙasa waɗanda kuma ake ganin cewa kalla ana iya tunanin za su iya kawo tashin hankali a ciki duk da kike kun ce ba hakan kuka fahimta ba to amma idan manya suka ce a bari shin ana iya bari din duk da an ce no grief for anybody
manya suka ce suka yi hani ga Abdullah za a dena duba da yanayin da an ce bin na gababan Allah amma akwai lokacin da su ma manyan su kan yi kuskure saboda su ma ba komai suka sani ba duk da ana cewa abinda babba ya hango yaro ko zai bar duniya bare ganta ba akwai lokacin da su ma za su yi kuskure wanda wani nazarin matashi yana tun wani nazarin babban kamata ya zo a zauna a guri daya a tattauna a san me ke zai kawo wannan matsala me zai magance wannan matsala wato kan shi kamar lokacin da shi shugaban ƴan sanda ya ce yayi hani ga wannan matakin sai kuma shi wani mai magana da yawun sojojin ta ƙasa shi kuma ya fito a wani press conference yace yake fadin wannan taken yake cewa
wani gana da ƴan jarida
yace no grief for anybody amma shi kuma no grief for anybody din shi yana magana akan cewa ne no grief for perpetrators no grief for kidnappers
wato kar a shi a dashi take su ne ba su daga kafa wa yan fashin daji da kuma duk wani yan ta'adda
a kasa to kin ga shi ma wannan ya shi su sojoji sun ma wannan take fahimta daban shi ma shugaban ƴan sanda na kasa shi ma yana wannan take fahimta daban to tunda dai shugaban ƴan sanda ta kasa ya yi wannan hani ga nan take to zan janyo hankalinmu dukan mu ma a ce hani da wannan abun gaskiya
indai ban yadda ba
so yanzu a matsayin ki na mace zulai da ke da jin akwai abin da ake ganin cewa kamata mata suna da kawaici akai kuma ya kamata idan an hana su hannu ko kuma za su fito su yi gaba da gaba da sauran jama'a ba kamar yadda dai al'adu suke nunawa to ana karan kun ce ba za ku yadda ba shin har da saurayin ki ma idan bai yi Ramadan basket ba akwai matsala
ni dai Ramadan basket ku ji Ramadan basket in ba a kawo ba ba zance kudin an komun daina oh ki ya kuri ba a yi salari ba ka je ka nemo in a yi salari sai ka biya wanda zai wanda ka an so daga wurin shi sai kuma kudin data yanzu ya zama necessary kiran video call da dare yana cin min data dole in ka kira ni ka tabbata da safi ka turo replacement wadatar da kace jiya dare kaza an samu ka waya
saboda ne wannan ka'idojin da ake sa akan ba za ki daga kafa ba kenan
eh bana tunanin za a daga kafa akan kowani a wannan shekaran da yanda muka shigo shi abin da ya faru last year da muka yi hakuri faru shekaran da ya wuce ba za mu hakura ba
to wani dai da me kuka sa ku a ƴan mata wanda ke tunanin da ku a cikin kawayen ki kun tattauna akai cewa bana babu canji babu dan kafa
kananan turaren da ake kawo ba masu su dole za a kawo mana 100 ml babban kwalba
to
za a kawo mana takalma ba masu slippers kuma a dinga kawo mana designer shoes
to ni
gelluwa ba masu manya irin na mamuna
duk mazan ne za su kawo da
duka su za su kawo a kawo mana kananan gyali amma masu kyau
to wai duk wannan ku matan gaba ɗaya ku hada waki
ba za mu yi gani ba wannan ba Ramadan basket
ne ma Ramadan basket din abubuwan da ake kawo kudin nan
to in Ramadan ya fara to dole shi za a kawo mana wannan shekara
to da dole ne yanzu
dole ne dan muna zama a gidan baba shi ma yana gajiya wani lokaci to dole aka nuna mun so a bada kudin kashewa kudin siyan data
wato dai wannan karan dai ba wani dan kafa wa ƴan samari a ce ma aiki ko saurayi ne bai in zai da
inda yake ma kake ba shi chance ne da yake gani kake ba shi lokacin ki in namiji ya zo a daina soyayya mai tsawo duk wannan bata lokacin ki kike yi sai kuma ana ci da ana cewa sai na last year kenan sai kin kissing frogs da yawa sannan like sound prince sami wannan karan ba ma san me kissing frog din prince din kawai muke
for one time an ce sai kun an baje muku kolin magajin duk na kun ka saku jira ne kwariyar shi take da karfi
to yanzu ba
wannan karan ku duk wanda ya zo ya shirya kawai
ya shirya
da aure kawai
ba shi ya kazo ba kudin
ba kudin da kun soyayya wannan
ba mu da lokacin bata za mu yadda
ba daga kafa
babu
a dan sai dan shekara uku ana fahimtar juna
ka zo da akwatin ka a shirye sai kuma duk lokacin da muka kira ku muka ce baba na son ganin ka ka zo da sadakin ka a shirye dan kana zuwa za a je masallaci a daura aure dan cafke ku za mu yi wannan shekaran ba da wata muka shigo shi ba
to jen kina da jin dambar wadda ake yi
magana na nan cuci ne ba zan yadda ba
wato cuta
ba wani zai cuce ni in na kama ka to shikenan mun gama kenan
a ke da saurayin ki kenan
ni da saurayin naman nan na kama shikenan
in dai kai ganshi da wata
na ko magana ne kuna yi
to ba na ci wa ƴar mace ai na ƴar mace ne ba za ki taimaka mata ba
ba zan taimaka ma ban ka dai kaina ba san ka taimake wanda ban sani ba
to
in na kama ka shikenan fa mun gama kenan
duk tsarin da ku dauka gida na wannan shekara
kisa yanzu matasa da yawa muna kasuwanci last year mutane sun ci bashi ba su biya ba wani har ya bar unguwan su da kudi na so yanzu wannan shekaran kana zuwa kama zo da wayan ka dan ba magana alert zai shigo bayan ka tafi sai naga alert sannan zan mika ma aba hannu
chobal
ai idan ma wanda zo da nake jawabi na fadi cewa wannan kalma ta no grief for anybody wato tana da ma'ana daban-daban yanda mutane suka dauke ta idan muka shiga bangaren kasuwanci kamar da ta yi magana no grief for anybody ba ba shi ka bada kudi a baka kaya
in babu ka hakura
in babu ka hakura idan babu dole idan kuma aka koma bangare na misali ka to da koyan ilimi no grief for anybody kar ka saki ka fadi jarabawa wancan shekaran ka a dagi yawa idan ka koma bangare na mu'amala da ɗan uwa misali wanda ake tare no grief for anybody kar ka dau wulakanci kar ka dau kaskanci idan aka koma abin da ya shafi mu'amala da kuma soyayya no grief for anybody shine kar ka dau yanzu misali ba ana maganar Ramadan basket da sauransu to kai kuma mu ma matsayin mu na maza shine in na kira ki da safe ki kira ni da yamma idan na kira baki kira ba ban kira saboda
taimakekenuwa ne da
taimakekenuwa ne cude ne cude kan jimalan Bahaushe to ina san ki kina so da
haka
to me yasa dole sai ni kadai zarin da kina kike bara ki kira ni ba me yasa sai ni kadai zan siye kyauta an kawo miki kike bara ki bani ba
to ai kina ma kyauta a hannun maza suke
a'a
ko kuma yanzu kun yarda sa muku kyauta
ai ba no grief for anybody ya kace ba kar ka yarda to haka dan kafa ka daga kafa na ce ina san kike ma kince kina so na to me yasa ni kadai zan ringa kyautata miki
to
ai sai in na kyautata miki ke ma ki kyautata mu alamun kiran suna kenan sannan kuma bugu da kairi bestie cousin assistant saurayi mataimakin assistant saurayi a direba delivery man uber driver bolt driver
sun sar ne
eh ana fakewa da
shi
ba mu yadda ba wannan karan we no go giri babu idan har nazo kina ga ma za mu samu wata takarda na yarjejeniya wanda za mu ringa rubutawa
au abana
ni Usman Muhammad Chobal ina san ki alƙawari bara ki ƙara kula wani namiji ba bayan ni kin sa hannu na sa hannu ina ƙillar ido na ganki tare da wani
kenan saboda haka in akan ya faru me mataki
mataki shine ɗayan biyu ne ko a sallame shi ko kuma mu musallami kanmu
to baya ga bayan tattaunawar mun tuntubi jama'a kan titunan mu don jin ra'ayinsu game da shi wannan batun
wannan take na suma ba alheri bane domin ga mu nan arewa mu mun tabbatar cewa rashin tarbiyyar yara ga iyayensu ma shike kawo fitincin to fitincin da muke da su yanzu ya kamata su yi hakuri mu ga an yi maganin wannan fitincin kafin su ce da su rezo wasu fitincin kuma
eh to ni a fahimta ta ina ganin cewa kamar yanzu misali ku mata kun san kuna yaudaran maza haka mu kuma maza muna yaudaran mata to in yau kin zo zaki yaudare ni sai in ki yarda sai in gudu haka kuma in ni ne namiji nazo zan yaudare mace sai mace ta gudu sannan kamar irin shugabannin nan yanzu da ake zaba wanda zaki ga shugaba an zabe shi cika tsere ya tsere bai dawo mazaban shi ba kin ga gobe in ya dawo ai dole sai ya biya kafin a yi shi kin ga wannan ina goyen bayan wannan kalma nasu na no grief for anybody kuma kalma ce wanda za ta saita kasa
to dama Allah na tuba a matasan musamman na manan Arewacin Najeriya ai kamar dama Kirista ke jira ai dama tuntuni ba sa raga kowa ba sa ganin mutuncin kowa ba sa ganin kowa da gashi jira suke kace kaza yanzu suke ganin da nan an canza maka magana yanzu ni ma ina magana da ni wani zai iya kwaikwayi tawo ya canza to saboda haka ni dama ba na tuba matasan Najeriya tsakanin da su asiri neman shiryar ubangiji sannan kuma idan su ma ba su daga wani kafa ba ai ba da za a daga musu kafa
Yeah.
kulle ka bangaren turaren mu inda zamu ji irin tasirin da wannan turaro yake da shi ga al'ummar sa Mallam Muktar mai fasahar kire-kire
sunana ya Muktar kuma mai kaci a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria nayi abubuwa da dama tun lokutan baya haka kuma har yanzu ina kan wadansu abubuwa kamar in ce ni na fara yin fito da fasahar amfani da iskar gas dan control din incubator irin na kankasa wanda wani aboki ne ya zo mun da wannan matsala a wannan lokacin to sai ya kawo mun ne kokari na fito ne da fasahar da zai amfani da shi wannan cooking gas saboda ya ce kana zure yana ba su matsala a lokacin to sai na yi abubuwan da zan yi na bashi kuma insha Allah har ita ake amfani da ita a kowa da kowa a kusan duk masu kin amfani da kaji da su su amfani sannan kuma abu na biyu a lokacin corona ni da abokan aiki na wanda muke a Jami'ar Ahmadu Bello ne kokari mun yi wani na'urar ventilator da kuma automatic sanitizing machine wanda za ka rika wanke hannu wurin shiga saboda a lokacin ana cewa mutane su daina yawan tattaba abubuwa da haka to in za ka shiga za ka wanke hannu haka kuma in ka fito za ka wanke hannu to Allah ya sa a lokacin muka haɗu muka yi wannan na'ura ta ventilator da kuma sanitizer a lokacin sannan kuma a shekarun baya da suka wuce na yi mota mai amfani da batir motar da za ka yi charging ta sannan kuma take kake inda kake so kusan har yanzu wata tana nan ana amfani da ita lokaci zuwa lokaci sannan kuma kamar yadda kike gani yanzu wannan kamar dutsen guga ne wanda shi kuma yana amfani da iskar gas ne wanda wannan dutsen guga baya buƙatar wutar lantarki sai dai kawai dai abin da ake so kawai ka haɗa mai tukunyar gas in ka haɗa mai tukunyar gas shi automatic ne yake kunnawa da kashewa zaka seta temperature da kake so ya danganta da irin tufafin da zaka goge a lokacin to in kai setin shi zai riga kunna ma yana kashewa ba tare da ya kona ma kayayyaki ba kuma kin ga abin kai yana amfani da iskar gas ne kawai shi zai kunna wuta da kanshi ya kashe wuta da kanshi ba ruwan ka da wai ka kunna ka kashe a abin ya zama automatic ne kawai kuma yanzu haka kuma kamar yake gani yanzu mota ta ci wannan ita ma lamela ta tana amfani da iskar gas tunda gwamnati ta ci mutane su koma amfani da gas na girki ko kuma CNG duk da yau dan bamu da CNG din amma dai da LPG din da CNG din in babu wanda zaka yi amfani da wannan to ni na yi kokari na mai da mota ta tana amfani da iskar gas kuma kamar yake gani ga yanayin lafiya kalau komai lafiya kuma mutum ya kwatanta kudin da zai kashe akan man petrol da kuma kudin da zai kashe akan iskar gas zaka ga akwai tazara kalla zai kai irin zuwa 35% to 40% discount haka zaka samu a ciki sannan kuma akwai wani na'ura kuma da nada shi kamar module ne shi kuma wannan na kira shi consumption reducer shi kamar yana rage shan mai ne irin na mota shi ma zaka sa shi mota ka tana yawan shan mai saboda abin da ke faruwa ga motocin mu irin na yanzu zaka ga suna da sensors to idan sensor ɗaya filin daga ciki za ka ga mota ta rikice tana ta shan mai akai wurin ruwaya akai wurin makaniki ka ga abin da ya gagara to gani haka shine kawai sai nazo da wannan dabarar nake fira wannan module din wanda za a sa shi a London line na supply din shi injectors din sannan kuma a dauki signal daga brain box na ita kanta mota sai a hada shi ma gashi nan duk kwanan nake kike shi kuma ga yana duka na sa a mota da kamar da kike gani da sannan kuma duk suna aiki ba tare da wani matsaloli ba
akwai waɗanda kai koyar da su ko kuma kake da niyyar koyarwa akan shi wannan kirkire-kirkire naka
akwai kai da bayan da muka horar da su waɗansu sun kuma suna cin gashin kansu waɗansu ma suna koya waɗansu suna da suka koya daga wurin mu kuma sannan a fatan mu a gaba shine in Allah ya sa mun bude babban workshop to wannan shine zai ba mu dama mu ɗiba mutane da yawa domin a ga an koyar da su ta yadda za su amfani al'umma
menene shirin ka nan gaba sannan kuma menene tasirin ka ga al'ummanka
shiri na nan gaba shine fata na kamar in sai in sami babban workshop wanda na aikace-aikace wanda kuma ni ma zan samu wadata na in training da mutane da dama akan construction da kuma fabrication din abubuwa wanda duk wani matsala in ta faru ko na wasu abubuwa da ake bukata mun an zo an same mu insha Allah zan iya magance ta to wannan shine abin da fata na kenan sani masana da yawa ta kowane fanni ya zama na mun hadu muna aiki domin ci gabar kasar mu
to da kashe mallam ya'u a menene fatanka ga kasar ka da kuma matasan da ke cikin ta
su kuma al'umma ina fatan su kuma ba ma haɗin kai nan gaba idan muna da wannan matsaloli a yanzu mu kamar mu 'yan Najeriya duk abin da aka yi an ce daga Najeriya aka yi shi daga mutane suna dan kokonto wurin yin amfani da shi ba za su yarda da abin amma in an ce daga wajen sai ga sun tuba da ƙarfi ga wannan abun da su yawo bayan kuma namu wanda muka hada in dai an bi ka'idojin hadawa to za ga namu sun fi inganci to ina so mutane su fatar rawar kayayyakin da muke hadawa saboda su ma su zama na an samu kasuwa wani samu matasa su samu aikin yi sosai sosai kaga an samu ci gaba kenan ta kowane bangare
muna godiya da fatan za a ci gaba da sauraron shirinmu na yau da gobe
zuri a daya
kafin mu karkare shirin namu zamu leka zauren girke-girken mu.
Ya sanaro barkan mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. Ayo mu muna tsani da malama Aisha Muhammad Barafa inda za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau me muke dauke a shi?
Namaskar, assalamu alaikum.
Wai gida yau za mu koyi yanda ake yin kwakumeti. Wai gida za ki tanaji kwakwaki da sukari sai dan flebu in kina so. Wai gida zaki nemi kwakwaki ki fasa ta ki tsiyaye ruwan nan ki dako abun goga kuɗewanki ki goga kwakwan nan uwar gida idan mai kanana kike so akwai ki goga kuma mai manya manya kike so uwar gida shi ma sai ki goga kika gama goga uwar gida zaki zo ki sami sukarinki zaki zo uwar gida ki zuba sukarinki a cikin wannan kwakwa da kika gama gogawa idan kika zuba sukarinki daidai wa daidai kima uwar gida sai ki cakuɗa shi sosai ki cakuɗa sai ki dauko tukunyarki uwar gida sai ki dora akan wuta idan kika dora akan wuta uwar gida sai ki zuba wannan gogaggar kwakwai da sukari da kika hada sai ki ci gaba da juyawa uwar gida kina juyawa sai kin yi hakuri uwar gida dan saboda in kina suya zaki ga kaman kin kosa to kina yi kina juyawa har sai yayi golden brown in yayi golden brown shine ya soyi sosai uwar gida sai ki sauke sai ki bashi ya huce sannan sai a ci uwar gida
ya kace abin da muke dauke muku da shi kenan ai hutun karshen mako lafiya
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Binta Ibrahim da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leather Scratcher da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.